Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata dauki matsaya ba dangane da wani hukunci da kotun jihar ta yanke kan barin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya je neman magani a India.
Su a matsayin su na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari gwamnati ta tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar ta yi muku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku ai ka gan haka ake yi.
To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan hukunci da kotun ta yanke. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2025655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta fara wani zama na musamman a yau Talata domin tattaunawa kan yiwuwar mayar da martani kwana guda bayan da makwabciyarta kuma abokiyar takararta India ta sauya matsayanta game da yankin nan na Kashmir da ke cikin Himalaya wanda kasashen biyu suka yi shekara da shekaru suna rikici a kansa. Prime Minister Pakistan Imran Khan na shirin gabatar da jawabi ga 'yan majalisar don bayyana shirin gwamnatinsa na nan gaba. India ta kara wani tanadi na musamman ne ga kundin tsarin mulkinta na shekarar 1949 inda ta samar da 'yancin kai ga Jammu da Kashmir, ta baiwa yankin damar samun kundin tsarin mulki na kansa da kuma 'yancin gudanar da duk wasu al'amuran yankin in banda wanda suka shafi kasashen waje, tsaro da kuma sadarwa. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata, sannan kuma ta hada da dan da jan kunnen makwabciyarta Koriya ta Kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin dadin ta da isasayin hadin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan a Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta cilla waɗannan makaman masu linzami masu cin matsakaicin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne. Ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyar nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya yi cirawar kamar kilomita 37. Yanzu dai Koriya ta Arewa har so hudu kenan a cikin kasa ga makonni biyu da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai masu linzami da ke daga jerin zango guda hudu, abin da ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata. China ta gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyi harkoki a Hong Kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna ta gudanar da zanga-zanga mai zafi. Yang Guang, kakakin hukumar kula da harkokin Hong Kong da Macau, ya faɗa wa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a Beijing a yau Talata cewa lokaci ɗan ƙalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci. Makonni da dama da aka yi ana gudanar da wannan zanga-zangar kan tituna sun jefa cibiyar haɗa-haɗen kuɗaɗe ta Asia cikin mummunan rikicin siyasa wanda ba a ga irinsa ba tun lokacin da Birtaniya ta miƙa mulki ga ƙasar Sin a shekarar 1997. Zanga-zangar dai an fara ta ne a watan Yuni bayan da mazaunan garin suka fusata da ƙudurin dokar miƙa mutane masu aikata laifuffuka ga China don su fuskanci hukunci. A sanadin wannan tashin hankalin aka dakatar da dokar, amma zanga-zangar ta ci gaba kuma tuni ta juye zuwa kira ga neman a canza fasalin mulki na yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rikicin kasuwancin tsakanin Amurka da China wanda ya janyo faduwar farashin hannayen jarin Amurka a jiya Litinin ya ci gaba da shafar sauran kasuwannin jari na kasashen duniya yayin da su ma hannayen jarin na Asia suka samu babbar asara a yau Talata. Hannayen jarin Nike sun yi asarar kusan makin 135 na darajar su kafin a kai ƙarshen kasuwar sai da hannayen jarin ta yau Talata yayin da ita ma kasuwar jarka ta China ta yi asarar kusan maki 40 na darajar nata na hannayen jarin kamar yadda ita ma kasuwar Australia ta yi asarar kusan kashi 2 cikin 100 na hannayenta na jari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da wata kotu a jihar Kaduna ta yanke hukunci kan a ba shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki da mai ɗakin sa damar su je su ga likitoci a India a jiya Litinin. Na tambayi mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Samuel Arwan matsar gwamnatin Malam Nasir El-Rufai kan wannan hukunci da kotun ta yanke.
To na farko duk abin da ya faru a kotu akwai lauyoyi wanda suke wakiltar gwamnatin jihar Kaduna daga ma'aikatar shari'a. To wayannan lauyoyin da suke wakiltar a ma'aikatar shari'a sai sun zo sun wa gwamnati bayani da cewa ga abin da ya faru a kotu ga inda aka wanye. Sannan su a matsayinsu na lauyoyin gwamnati su ma sai su nazari gwamnati tambaye su ya kuka gan wannan shari'ar ta yi muku ko kun gamsu ko kuma menene shawarar ku ai ka gan haka ake sai mun karanta shari'ar a yanzu duk wani magana wanda zan yi da ku tatsuniya ce kawai so ku saurare mu sai mun karanta hukunci wanda alkali ya bada wanda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu gan wannan a hukuncin ba tukum.
Watakila wasu za su yi tsammanin cewa tunda kotu ce ta ba da wannan umarni za a sake shi. Misali idan lauyoyinku suka ba ku shawara ku sake shi za ku amince da hakan ko kuwa za ku ɗaukaka ƙara ne?
Ba na son mai riga malam masallaci ai na gaya maka da cewa zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu rigiya mun samu wannan hukuncin ba. Kuma lauyoyi wanda suke wakiltar gwamnati ba su iya sun dawo su ma gwamnati bayani takamamme da abin da ya faru a kotu ba. Kuma in za ku ji daga gare mu in za ku ji matsayin gwamnati ai ba a rediyo za a ji ko a jarida ba ai a bace wadda ta shafi shari'a in an gamsu za ku ji in ma aka san hakan ne duk za a ji a kotu ba wai a kafafen yaɗa labarai ne za a zo a yi bayani ba. Wannan batu ne wanda ya shafi shari'a kuma na muku bayani da cewa duk wani abu da zamu muku bayani a yanzu tamkar ba ta da nauyi. To ni ina ga maimakon a yi hanzari ku kwantar da hankalinku za ku ji matsayin gwamnatin jihar Kaduna a kotu.
Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Samuel Arwan kenan. Sai kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan hukunci da kotun ta yanke kafin mu bude layukan mu mu shakata da wannan waka.
Thank you. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu kiran mu na farko daga Abuja. Wane ne akan lai?
Kuna assalamu alaikum. Kuna magana da Abdullahi Mai Shayi na Jabi Gareji.
To muna jin
Jabi Gareji Abuja.
To muna jin Kamal Abdullahi.
To ni dan gane da wannan matsayi da tunda da kotu ce ta bada bailin sa kuma matsala ce ta rishin lafiya. To ina da kyau ya zamanto a bari a je ya ga likitoci tunda da yana hannun hukuma ya je ya ga likitoci tunda ita kotu ita kanta mai zaman kanta ne tana abin nan saboda haka tunda kotu ce ta bada hukunci to sai a bari ainihin ya je ya ga likitoci wannan yana da kyau.
To madalla mun gode Mallam Abdullahi. Bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Adamu Garba Waziri.
To muna jinka Mallam Adamu. Kaman layin Adamu Garba Waziri ya tsinke ga kira mun samu daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Naje Siyaka da kuma Gama.
To muna jin kalaji Siyaka.
To wannan kaman bayan Allah nan da ya sauka da kan waya. Wannan Allah na ya kamata a bar shi ya su nemi magani ne dukkan su ɗan ƙasa ne yan Najeriya. Fatan saboda samun zaman lafiya a ƙasar.
To mun gode Alhaji Isiyaka daga Magama Bauchi kenan. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Allahu barka da lasariya.
Yawa barka da dare.
To madalla sunana Murtala Allah kiran ku da dare daga sakamakon tarin Najeriya.
Muna jin ka Malam Murtala.
To mamun lalo shi da ma wannan kuncin da ya zo mana da mamaki da duba da nake zuba alƙalama da kuma ita hara na abubuwan da za su biyo bayan shi mun san cewa tunda dama gwamnati ta kai ga sokin na kungiya muna da kirin za ta take shi kuma haka yana cewa ai shi kiran da muke yi da sauran duniya an yi kiran kenan. Abinda nake kirawa shi ne cewa su kuma su kara kwantar da hankalinsu kokarin da za a yi dai su gani su ga menene da dukkan al'umma mai hukunci za ta kara tabbatarwa ran da zai fito ya je a ba shi lafiya. Kuma muna fata kowa zai ya ce mu kowa bangaren gwamnati da su bangaren yan kungiyar shi a fata za a tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a birnin Onitsha. Wane ne akan layi?
Ana magana da Umaru Audu ɗan Molu Bore lokacin da zaman kaɗanin da ke garin Onitsha.
To muna jin ka Malam Umaru.
To a kan wannan al'amari abin da muke fata ita gwamnatin jihar Kaduna Allah ta yi hakuri ta sallama malamin nan ya je ya samu lafiya.
Muna jin ka.
Saboda idan lalurin da sun kawo mata magana da Allah muna batan da abin da za a je a yi shiru a zauna lafiya shi ne mafi alheri. Saboda in ko ba zama lafiya babu jin daɗi a rayuwa. Kuma babu abin da zai tafi a ƙasa.
To muna godiya mu ma Umaru daga Onitsha. Bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai magana Saminu Ahmed Rumama Farfi.
Wa alaikum salam. Muna jin ka Malam Saminu.
So dama maganan gaskiya tuntuni dama hakan ya kamata a yi da duk wannan takin hankalin da ya doza faruwa ba kasa. Inda madar ta gwamnati ana so a hada kan yan kasa a zauna lafiya. Su manya a zama su manya ne in sun ga karamin abu zai kawo baraka san yana da amagance ba dole takin hankali ana kai juna ba. Hakan da aka yi gaskiya yayi kyau a bar shi ya je nemo lafiya Allah kuma ya kara mai lafiya.
To madalla mun gode malam Saminu daga makarfi a jihar Kaduna lambar da za a kira ita ce 202-205-5655 kada manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus kenan sai a jiro lambar muna magana ne kan batun hukunci da kotu ta yanke a jihar Kaduna dangane da batun barin shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim Azzazzaki ya je neman magani a Indiya ga kira mun samu daga Bauchi wane ne akan layi
Awal jini ne daga Bauchi
to muna jin ka malam Awal
gaskiya abin da aka yi shine daidai
kamar layin Awal ya tsinke da fatan zai saki kiran mu ga kira mun samu daga jihar Adamawa ne akan layi
kuna tare da jibe daga garma kuma sau jihar Adamawa
to muna jin ka
to ya kamata a basi a kaifi abun na su kaifi ya fi ayi
muna jin ka
saboda shi ma dan Najeriya ne da Allah gwamnatin Kaduna ta yi ta fike shi ya jan ne lafiyansa
to madalla mun gode da ra'ayinka lambar da za a kira ita ce 202-205-5655 yanzu agogo nan na cewa karfe 5 na yamma saura minti 14 ne a nan Washington DC kenan wato 10 kenan saura minti 14 a Nigeria Niger kamar da Chad kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC mun samu kira daga Katsina wane ne akan layi
kana magana da Rabiu Muhammad Sanusi ne ga da Mani local government Katsina state
to muna jin ka malam Rabiu
wato ni kaina ina bada shawara ga abinda kotu ta yi wa Malam Ibrahim Azzazzaki alfaka mata da alheri shi ma Allah ba shi lafiya fa innan kuma gwamnatin jihar Kaduna Allah ba su karfin gwiwa su yi hakuri su bari a nemo magani ubangiji Allah ka kiyaye mana masifa a Najeriya
to sai mu ce amin Malam Rabiu mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Bauchi wane ne akan layi a Bauchi
daga Agari
to muna jin ka wane ne
Musa Nasir daga Agari
eh wato muna jin ka Malam Musa
wato ina bada shawara ga gwamnatin tarayya da gwamnatin Kaduna duba girman Allah su bar wannan malami ya tafi gine magani a kan zurfi da iyalinsa ba daidai bane ko ta yi hukunci an bar shi kuma sake wani hukuncin a ce za a washe an duba dubawa ma wani abu ne wani laifi ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi hakuri dan Allah duba girman Allah ta bar shi gine magani ubangiji Allah ba shi lafiya Allah bai iyalin sa lafiya Allah bai wa Najeriya zaman lafiya da zaman lafiya Allah bai wa jihar Bauchi lafiya da zaman lafiya
to madalla mun gode malam Musa Nasir daga Bauchi bari mu je makwabciyar Bauchin jihar Plateau wane ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
kai sai dai ne magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
to muna jin ka Bala Komanda
watan gaskiya na ji maudu'i kuma Allah ya saka da alkhairi watan dan kira dai gwamnati da duk lokacin da aka ci
anan Bala kana tare da mu
mutum eh muna tare ina tare da
eh ya dan katse eh muna jinka
yawa duk lokacin da aka ce akwai doka a ƙasa bayan doka a ƙasa kuma idan kotu ta bada daman cewa ga abin da ya kamata a yi to a daure a ga cewa a sa wa'ansu sharuɗoɗi da za a bi shi kafin kotu sai ta bada daman duk abin da ya kamata a yi to ina kira ga kotu a sa sharuɗa da sauransu kafin dai a san menene ya kamata a ce an bar mutum ya tafi wa'ansu gurare wanda ba a san lokacin da za a samu wannan lafiyan ba Allah ya sa a tashi lafiya Bala Komanda daga cikin garin Bukur
to muna godiya Bala Komanda lambar da za a kira ita ce 202-205-5655 mun samu kira daga Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum salam wa rahmatullah
malam Mamun Lalo barka da dare
Alhaji Musa barka da dare
yawa sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da recorder a kasuwar kawo Karunan Najeriya
muna jinka
to kasuwar Hausa sun ci sako ba koko akwai wani bawan Allah dake garin Guru dan Hirotela yace yana gashe kai rajinjina mai da kuke gabatar da wannan shiri na
Allah sarki kace muna gashe shi muna kuma mutukar farin ciki da jimurin sauraron mu
dan Hirotela ya ji sakon shi a gare ka to alhamdulillah kamar abin da yake faruwa mu a nan jahar Kaduna wallahi wallahi ka ji ranar Imamu Allah Babu Lalo duk lokacin da aka ce ana wannan shari'a din kananan ƴan kasuwa sama da mutum miliyan 1 suna rasa sana'arsu a lokacin da ake wannan har sai wuraren karfe 3 rana ko karfe domin jami'an tsaro suna tattara duk inda ka sani dan kuma muna kusa da babban kasuwa ne gurin kotun da ake wannan shari'a din kaga ai a irin wannan din ya kamata ita kotun ta san abin da ya kamata a yanke wannan hukunci a san abin da ya kamata kawai akan wannan magana
amma
ita dan shari'a ita dan shari'a
baka tunanin saboda yanayin girman shari'an ne yasa aka dasa matakai na tsaro domin kada wani abu ya faru shi aka rufe wasu hanyoyi
a'a to ai baka sani ba yanzu Mallam Mamun Lalo yanzu mu ma'aikatan radio ma idan mutum zai zo ya wuce ta gurin ga ai duk ka nuna wa mutum a matsayin shi na jami'an tsaro zai ka nuna ma yana wani muzurai ana wani wulakanta mutane ana wani cin mutuncin jama'a a hannun mutane kasuwanci a hannun mutane aiki wanda za mu tafi gurin aiki bai wuce minti 10 ko minti 15 ba amma sai ka za ga ya kai kusan awa jika ban kai gurin aiki me amfani irin wannan jarin abin da ake yi ya kamata a tausaya wa mutanen jihar Kaduna mana irin wannan abubuwan bai kamata a ce ana irin wannan abin da ya dace ba
a
tashi lafiya alhaji
gode Alhaji Musa da fatan hukumomin da suke daukan waɗannan matakai za su dan dauki wasu matakan da za su sauta al'amura a duk lokacin da ake sauraron wannan shirya ga kira mun samu daga jihar Niger wane ne kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
sunana dallan ni joja ka gara jihar Niger Nigeria
malajin ka to mallan dallami
a halin gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ya kamata a sauke wannan malami na yaje nemi magani wai shugabannin na Kaduna na suna sun san halin da Kaduna cike ciki yanzu kuwa
wani hali Kaduna cike
ciki kuma ya kamata
mai dalami
ga kashe-kashen da ake yi a jihar Kaduna ga kinafin da ake yi a jihar Kaduna a ce shugabanni ana son zaman lafiya ba sa bin umurnin kotu gaskiya akwai matsala fa shugabanni suna nuna wannan halaye ai bai dace ba
to muna
yanke hukunci cewa akai wannan malamin nan waje ya nemi lafiya amma suna da wani ja wannan bai dace ba wa
eh sun ce za su yi nazari ne kan hukuncin tukuna ba wai sun yi eh sai sa bane
ni ne kallan jiya da kadara jihar Nigeria
to mallam mun gode dallami bari mu leka jihar Nasarawa wane ne kan layi hello na Nasarawa muna jin ka amma sai ka kauce daga kusa da radio ka
Sunana Bashir manaja.
To muna jin ka Bashir manaja.
Eh game da hukuncin da kotu ta yanke na Malam Ibrahim Albazaki. To mu abin da zamu yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna su yi hakuri su duba wannan hukuncin su bar malam ya fita ya je ya samu lafiya don shi ne matsala mu a namu gani dai a Najeriya nan.
To madalla mun gode eh muna jin ka mallam Bashir manaja
ra'ayina kina tashi lafiya
to madalla muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu a kan wannan maudu'i yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice
samu soma labarin wasanninmu na ranar yau da share fage na nahiyar Afirka na wasan kwallon kafa ta duniya ta shekara ta 2022 da za ta wakana a kasar Qatar inda za a goga tsakanin kasar Ethiopia da Lesotho sai Somalia da kasar Zimbabwe Eritrea za ta gwabza da kasar Namibia yayin da Burundi za ta kabra da kasar Tanzania kasar Djibouti za ta kara da Eswatini sai Botswana za ta goga da kasar Malawi kasar Gambia za ta kara da kasar Angola yayin da Liberia za ta goga da Salewo Ilmoris za ta buga da kasar Mozambique yayin da Sao Tome e Principe za ta kara da Guinea-Bissau kasar Sudan ta Kudu za ta goga da Guinea Equatorial yayin da Comoros za ta goga da kasar Togo sai Chad za ta buga da kasar Sudan yayin da shugaban Seychelles zai buga da kasar Rwanda za a yi waɗannan wasanni tsakanin ranakun 2 zuwa 10 ga watan Satumba na muje kasar ku kuje tamu kuma kasashe guda 10
da za su yi nasara a waɗannan wasannin za su shiga a cikin rukunna na tankade da rairaya na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya daga nahiyar Afrika na ƙasar Qatar a shekara ta 2022 a wani zancen ƙwallon ƙafa kusanci dan ƙasar Faransa na Laurent Koscielny ya kuma Girondin de Bordeaux ta ƙasar Faransa daga club din Arsenal na ƙasar Ingila dan wasan mai shekaru 33 da aikuwa ya kuma Faransa da buga wasan ne bayan da kungiyoyin guda biyu suka cimma yarjejeniya a yau Talata din nan kamar yanda wata sanarwa ta zayyana a yau daga kungiyar ta Arsenal shi ko Philippe Coutinho dan ƙasar Brazil dake buga club din Barcelona inda yake da yarjejeniya a shekara ta 2023 zai koma a ƙasar Ingila a club din Arsenal a watar yarjejeniyar aron dan wasa da FC Barcelona zata baiwa Arsenal wadda ta shafi dan wasan na Brazil Philippe Coutinho a nasa bangaren Wayne Rooney dan ƙasar Ingila dake bugawa DC United ta Washington a ƙasar Amurka a yau Talata taba hannu domin bugawa club din Derby County dake ashi na biyu ko mu ce rukuni na biyu na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar Britania inda zai koma a kungiyar ta Derby County a ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2020 dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa ya taba hannu na bugawa Derby County a tsawon watanni 18 da shekara guda a sama a matsayin dan wasa kuma mataimakin kocin kungiyar ta Derby County ta kasar Britania a wasannin ƙwallon tennis kuwa kusancewa a Montreal a kasar Canada dan kasar Faransa Galen Monfils ya lalabe Peter Polanski da ci 6-7, 6-3 sai wasan da ya hada yan kasar Faransa guda biyu Richard Gasquet da Benoit Paire inda Richard Gasquet din ya karkare ta Faransa da ci 7-6, 6-4 Haruna mamman bako na birnin ƙwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin ƙwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata, sannan kuma ta hada da jan kunnen makwabciyar ta Koriya ta Kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin dadin ta da atisayen hadin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan Koriya ta Arewa ya ce ta cilla waɗannan makaman linzami masu cin matsaikacin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne, ya kuma ƙara da cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya cirawar kamar kilomita 37. Yanzu dai Koriya ta Arewa har sau hudu kenan a cikin ƙasa ga makonni biyu da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai masu linzami da ke gajeren zango guda hudu, abinda ya janyo shakku game da tattaunawar da aka so a yi a cikin watan da ya gabata. China ta yi gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a Hong Kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar zanga-zanga mai zafi. Yang Guang, kakakin hukumar kula da harkokin Hong Kong da Macau, ya faɗa wa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a Beijing a yau Talata cewa lokaci ɗan ƙalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci.
Tomo Faro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi 5 kenan na safa agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zamanin din Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Creation da ta hada shirin baki ɗayan sa, sai injiniyan mu Nelson Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.